cannot wait to see what this new chapter has in store for you.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Ta fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'az ce tare da Mahmud Lada da sauran abokan aiki muke farin cikin sake gabatar muku da shirin mu na dare yau Litinin 12 ga watan Fabrairu na 2024. Bayan labarin duniya za mu kawo muku wani rahoto a game da yunkurin kulla dangantaka tsakanin kasashen jamhuriyar Niger da kasar Algeria da zimmar inganta harkokin ilimi da ci gaban kasa. Sannan za a ji irin ra'ayoyin da wasu 'yan Najeriya suke ci gaba da bayyanawa a game da sakamakon wasan ƙarshe na gasar cin kofin Afirka da kasar Ivory Coast ta yi nasara akan kungiyar Super Eagles ta Najeriya. Kamar kullum a rana irin ta yau Lidi a daidai wannan lokaci. Mahmud Ibrahim Kwari zai shigo da shirin 'yan ƙasa da hukuma, kuma a wannan makon shirin zai mai da hankali akan makomar haƙƙoƙin samar da tsaro ga rayuka da dukiyoyin 'yan ƙasa a Najeriya. Sai kuma labaran wasanni daga nan Washington DC. Amma dai yanzu sai a sake gyara zama a saurari labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Isra'ila ta ce ta yi nasarar kubutar da wasu 'yan ƙasar ta biyu a yau Litinin a yankin Rafa, sai dai hare-haren da aka kai yankin wato yayin ceto mutanen sun halaka Falastinawa 70-67 a yankin wanda ke kudancin Gaza, inda kusan fararen hula miliyan 1 ke neman mafaka daga hararen Isra'ila da aka kwashe watanni 4 ana kaiwa a yankin. Dakarun Isra'ila sun ce da haɗin gwiwar kamfanin samar da tsaro a ƙasar da wani rukunin 'yan sanda na musamman suka yi nasarar kubutar da Fernando Simon Maman, mai shekaru 60, da Louis Hare, mai shekaru 70, waɗanda 'yan Isra'ila ne amma 'yan asalin ƙasar Argentina. Waɗannan mutane na daga cikin mutum 240 da Hamas ta yi garkuwa da su a harin Oktoba da ta kai Isra'ilan, wanda ya halaka mutum 1,200 ya kuma haifar da hare-haren martani. Hukumomin lafiya a Gaza sun ce sama da Falastinawa 28,300 sun mutu, yayin da kusan 68,000 sun jikkata a hare-haren da Isra'ila take kaiwa. Ma'aikatar tsaron Amurka ta soke ziyarar da aka tsara sakataren tsaron ƙasar zai kai Brussels don tattaunawa kan Ukraine da sauran ƙasashen tsaro na NATO. Matakin na zuwa ne kwana guda bayan da aka sake kwantar da Lord Austin a asibiti kan wani aiki da aka masa da ya shafi kansar mafitsara. Wani jami'in tsaron Amurka ya faɗa wa muryar Amurka cewa an mai da taron wanda za a yi ranar Laraba zuwa kafar yanar gizo maimakon yadda aka tsara za a yi gaba da gaba a baya. Babu dai wasu bayanai da suka nuna ko Austin zai shiga taron ko kuma yadda ma'aikatar tsaron za ta tafiyar da wani taron ministocin ƙasashen kungiyar tsaro ta NATO da za a yi a ranar Alhamis. Dakarun Ukraine sun ce yau Litinin Rasha ta kai wani hari cikin dare da jirage mara matuƙa 17 haɗe da wasu makamai masu linzami. Dakarun saman Ukraine sun ce sun harbo 14 daga cikin jiragen mara matuƙa ƙirar Iran da kuma wani makami mai linzami guda ɗaya. Hare-haren na Rasha sun faɗa wasu yankunan yankin Ukraine da ake kira Zaporozhye.
The strikes come as Ukrainian President Volodymyr Zelensky continued his shake-up of military commanders.
Wakilar kamfanin dillancin labarai na AP ta ce kaddamar da waɗannan hare-hare da Rasha ta yi na zuwa ne yayin da shugaba Zelensky ke aiwatar da wani shirin garan bawul ga kwamandojin dakarun ƙasar. A 'yan watannin baya-bayan nan, Rasha da Ukraine sun ƙara zafafa hare-haren da suke kai wa juna, inda sukan kaikaici muhimman wurare a yankunan junansu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani ɗalibi da bai kammala karatun sakandare ba a Malawi ya kirkiri wata na'ura da ke samarwa da unguwarsu wutar lantarki ta hanyar amfani da iska maimakon man fetur. Anes Andrew ya ce ya kirkiri wannan fasaha ce da zimmar rage yawan kuɗaɗen da mutanen unguwarsu ke kashewa wajen sayen batiran church light. Andrew, mai shekaru 18, wanda bai kammala karatun sakandare ba, ya fice daga makaranta. Ya ce generator nasa na iya ba da wuta mai karfin wutar da ya kai 1,000, inda yanzu haka yake iya ba gidaje 9 wutar lantarki daga wata transformer da ya kirkira. Ali Katumba kwararre ne a fannin samar da wutar lantarki a ƙasar ta Malawi.
What type of air is he using? We don't know. What air is doing? to produce the power.
Ya ce abin da ba mu sani ba shine shin wace irin iska yake amfani da ita, ya ki ya fada. Ya kamata mu sani ko don a taimaka masa. Wasu daina ganin Andrew ya ki ya fadi yadda yake samar da wutar lantarki ne gudun kada a saci fasaha sa.
Kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu mai da hankali kan rahotanninmu. Mu za mu fara daga Jamhuriyar Nijar, inda wata tawaga ƙarƙashin ma'aikatar ministan harkokin wajen ƙasar ta Algeria da ta kai ziyara aiki a Nijar, ta kuma ta tattauna da hukumomin jihar Agadez da ke arewacin ƙasar kan wasu muhimman batutuwa da suka shafi tattalin arziki, kiwon lafiya, ilimi da dai sauransu. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Agadez Hamid Mahmud ya haɗa mana.
Tawagar ta ƙasar Algeria sun tattauna da hukumomin jihar Agadez kan muhimman ayyukan ci gaban yankin, yayin da tawagar suka ziyarci muhimman wuraren da aka keɓe domin gina jami'ar musulunci da kuma wata babbar asibiti mai kula da masu fama da cutar koda da tashar samar da wutar lantarki mai aiki da hasken rana da kuma wasu ayyukan raya ƙasa. Yayin wannan ziyarar, tawagar ta kuma ziyarci wasu ayyukan da ƙasar Algeria ta soma domin amfanin arewacin Nijar. Abdurrahman Turawa, magajin garin Agadez.
Akwai filaye da suka tambaya saboda gina wata babbar jami'a ta addinin musulunci da kuma wani babban wuri na likita mai kula da duka abin da ya shafi ciwo na koda. Sun je sun ga wuraren da aka keɓe bisa wannan aika. Kun san fin Nijar duka wurin da akwai shi sai zuwa Yamai. Kenan yanzu 'yan malati na jahohi da yawa da namu na Agadez suna iya karɓan magunguna, suna iya karɓan jinya da aka kammala shi.
Ƙasar Algeria dai tun asali tana da kima a idanuwa al'umman Nijar sakamakon manyan tsare-tsaren ƙasar da ta samar a ƙasar Nijar.
Abbas Musa Agadez. Amfani ne Agadez za ta samu babba saboda za su zama su mana abubuwa wanda yake fi sabilillahi ba mu da su. Kenan ga abubuwa ne wanda za su zama mana wanda yake din Nijar kowa na iya amfani da su.
Sunana Umar Ibrahim. Tsakanin mu da Alje sai godiya. Kenan mu wangan magabatan namu mu fuffuldan mu da Alje tafi muna fuldan da za yi da ko ina. Fuldan mu tsakanin mu da Alje wallahi sai godiya Allah.
Sunana Muhammad Lashow. Ba a mashin fuda demokarasiya ba muke da hulɗa da Aljeri, muna shiga cansila shigowa na har'arwatayya akwai tsakaninmu.
Masana sun bayyana fatan ganin ƙasashen biyu sun ƙarfafa dangantaka ta fuskar siyasa da tattalin arziki, ta yadda 'yan ƙasar Nijar za su riƙa gani a ƙasa a duk wata hulɗa da gwamnatin mulkin sojan Nijar za ta yi tsakanin ƙasa da ƙasa, musamman ƙasar Aljeriya da ke zaman babban ƙawa ga ƙasar Nijar wacce suka raba iyaka mai yawa a arewacin ƙasar. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud. Daga harkokin diflomasiya kuma za mu taɓo batun wasanni, inda a Najeriya 'yan ƙasar suke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu a game da sakamakon wasan ƙarshe na gasar cin kofin nahiyar Afirka AFCON wanda aka kammala jiya Lahadi a babban birnin ƙasar Abidjan. Daga Ibadan, Hassan Umaru Tambuwal ya aiko mana da wannan rahoton.
A yayin da aka kammala gasar cin ƙwallon ƙafar Afirka, inda ƙasar Cote d'Ivoire ta sami nasara akan Najeriya, 'yan Najeriya da dama na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu.
Sunana Abule.
Kana ra'ayin ƙwallon ƙafa?
A sosai ko.
Ni ka ɓata lokaci na je in kalle ta.
Ƙwallon ƙafa.
To wannan ƙwallo da anka buga tsakanin Najeriya da ƙasar Cote d'Ivoire, ka ganta?
Na ganta sosai.
To ya kaga wasan nan?
Allah wadde.
Allah Allah wadde.
Saboda me?
Saboda irin yadda ya kamata a ce mun yi ba mu yi ba. Saboda matsalolin da aka gare mu, ya kamata a ce mun kama jikinmu a wannan ƙwallo. Bisa ga yadda mun kai tan baya, amma mun zo kuma final mun to mun dore mun yi abin kunya. Duniya duk tana kallon mu kuma muna gani mu ne gaba, amma abubuwan ya ci baya.
To ana ka gani me ya kamu ku faduwa a wannan kwallo?
To abinda kamu na faduwa saboda ba kamu jikin mu ba gaskiya ko oho mun kai, saboda sauran filoyoyin mu suna nan kawai na kasa sun ka dore a cikin hili, kamar irin uwobi da lamban nan biyu namu tana aka dore biyu ana ta kudawa ana ta kai kwallo ana ci. Tun nan matsalolin suke, kuma ya kamata a ce coach ya canji, amma mi ko oho ya ta dore fada kawai da rafali na banza an ka bashi lokaci kuma ba nan matsalar take ba.
Kai ba ka ga kokarin yan wasan Najeriya ba?
Kwata-kwata ban ga komai bane. Sai dai muna ganin kawai kuma akwai matsala can gehen alƙalin wasa, saboda lokacin da Usumi ya hau sama yayin yi sai a bada a tsaida shi.
Sunana Bashir Umar nake ji. To gaskiya ni a matsayin Najeriya ban ji daɗi ba ko kaɗan wallahi. Ban ji daɗi ba saboda yan ƙwallo na ba su ma yi ƙwallo da za su ci wannan ƙwallo ba. Don Cote d'Ivoire sun hito da niyyar ƙwallo, yan Najeriya ne ba su hito da niyyar ƙwallo ba. Duk da coach ɗin shi ma ya samu matsala wurin line up, akwai wanda bai kamata ya sa ba, don irin Chief Kwenzi bai kamata ga Simon lahiya alo ya kamata ya sashi ko barin wajen nan tunda ya fahimci shi lahiya shi yake so ba kwallon shi kasar shi ba kaga ya kamata tunda wuri ya ciro wa'anda ba su da kyau ya sa mu na masu kyau Iwobi ya gaji Yusuf na nan zaune benci ya ki sa Yusuf din in fact ma da kwallon da gaskiya ba su hito da ne ya kwallo ba gaskiya
sunana Sa'idu Muhammad gaskiya sun yi kokari can baya amma jiya gaskiya duniya tana kallon su ba sai wani abin azo a gane ba ga wannan wasan ƴan wasa kamar irin su Ahmed Musa da dai akwai tsohon ƴan wasa wanda an je da su saboda su buga amma har aka kare wannan wasannin babu wanda ya ga sun buga sannan wasa tana yi da kai yau gobe zama an saka fili ba ta yi da kai ba da ya kamata a ce ya dan caccanza su da kila abin zai fi armashi shi kocin Najeriya gaskiya bai abin da ya dace ya yi ba ya samu mistake saboda haka mu muna ganin kamar wannan mistake da ya samu shi ya kawo koma baya ga wannan wasannin na ja
sunana Muhammadu Taslim Isolaka to kolonja muna da sorota da rishin rabo saboda Allah ya fara bamu amma mun sorota mun ki fita da a ce mun fita mun ba su wahala ne ko kuma mu kara ko kuma mu tsaga wannan da guda ya faru amma rishin rabo to gane sai ga inda ta kasance
to kai anaka gani me yasa Najeriya bata ci wannan kofi ba
abun da yasa ba su ci ba sun ba wannan kin hadin so sun ba su girma ne Najeriya bai fito da wasan kwarewa suna defensive kamar suna tsoro
kasar Najeriya da Cote d'Ivoire dai sun taba samun nasarar cin kofin kasashen Afrika yadda sau daya a can baya Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida na Tambuwal to kada a shafa sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu agogo mu a nan Washington DC na cewa karfe 3:41 na rana ga shirinmu na gaba
yan kasa da hukuma
fitina barci ta jaba ta fita Allah wa daran mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta
masu sauraro assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
diddigan da muka yi a ƙarshen shekarar da ta gabata yanzu muna da garuruwa guda 127 a wannan matsalar tsaro ta sa duk sun zama kufai
idan ka buga arewa da Maruga local government akwai Kakihun akwai Kumbashi Maguriya Lagada duka waɗannan wuraren ba inda ba su wasa ba
haƙƙin gwamnati ne ta yi dokokin da za su kare lafiya da dukiyar mutane
yau shirin na tafi ne da bayanai akan makomar haƙƙoƙin tsaro ga rayuka da dukiyar ƴan ƙasa a Najeriya a dakace mu
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi-kote na sassamura
madalla masare ƴan Najeriya a sassa da dama na ƙasar na ci gaba da kokawa dangane da makomar ƴancinsu da haƙoƙinsu na samun tsaro ga rayuwa da dukiyoyinsu musamman la'akari da yadda ƙalubalen tsaro ya dabaibaye ɓangarori da dama na ƙasar Kodai yake hukumar na Najeriya na ci gaba da cewa suna nasu kokarin wajen wanzar da zaman lafiya musamman ta fuskar yaki da ƴan fashin daji a yankin arewa maso yammaci da arewa ta tsakiya da kuma mayakan Boko Haram a arewa maso gabashin kasar da sauran nau'o'in kalubale da ke kawo koma baya ga sha'anin zamantakewa tattalin arziki da kuma siyasar kasar Yankin karamar hukumar birnin Gwari a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya na cikin lardina da ƴan fashin dajin ke tauye haƙoƙi da ƴancin al'umma a ƙasar ta Najeriya.
Sunana Malam Ishaq Usman Kasai kuma ni ne shugaban ƙungiyar al'ummar birnin Gwari a jihar Kaduna. Gaskiya harkan matsalan tsaro na karamar hukumar birnin Gwari ya shafi harkar noma wanda ya ce tattalin arziki na wannan yanki ya dogara ne musamman akan abin da ya shafi harkar noma sannan abu na biyu shine abin da ya shafi harkar kasuwanci zuwa Kaduna ko hanyar Funtuwa a yanzu kididdigan da muka yi a ƙarshen shekarar da ta gabata yanzu muna da garuruwa guda 127 a wannan matsalar tsaro ta sa duk sun zama kufai kashi 80 70 zuwa 80 na cikin 100 na gonaki gaskiya ba a samu cimma ainihin zuwa waɗannan wurare domin a yi noma musamman a shekaran da ta gabata ba. Abinda muka tattara shine yanzu akalla dai mutane da aka tada a yankunan su a ainihin gundumomin nan guda 11 na karamar hukumar Binnin Gwari ya kalla an tada mutane ya kai mutane 50,000 waɗanda da kansu a takaice an raba su da mahallansu. Kuma wannan matsala gaskiya kamar dai yanda aka sani har yanzu ba ma karamar hukumar Binnin Gwari ba ka dauki abin da ya shafi yankin Zamfara da kuma yankin Katsina da abin da ya shafi yankin Neja. Wannan wuri na karamar hukumar Binnin Gwari ya zama kamar daji ne kuma hanya ce wanda su waɗannan ƴan ta'adda suke shiga waɗannan jahohi su fita ta cikin ta kuma za ka samu ainihin matsugunan su waɗanda nan ne suke amfani da shi wajen a ci gaba da kai hare-haren su.
A jihar Neja ma ƴan fashin daji na cin zarafin bil'adama, al'amarin da ke tauye walwalar tattalin arziki da zamantakewar su.
Sunana Idris Ahmed ne shugaban matasan Mangwaro, karamar hukumar Marigal Local Government a jihar Neja. Kalubale na matsalar ƴan bindiga suna yawan kawo mana hare-hare wanda garin Mangwaro ya zama matattara ne ko kuma in ce boundary na duk inda ɗan ta'adda ya fito zai je ya kai hari ko zai je za su je satar shanu ko ɗaukar mutane to sai sun biyo kusa da Mangwaro. Cikin ikon Allah kuma da jajircewa da muka yi da kuma roƙon Allah da iyayenmu da malamanmu ke yi, Allah ya mana kariya har zuwa muka kawo yanzu halin da muke.
To kaman sauran garuruwan da ke nan kewayenku wani hali suka shiga?
Su ma sun shiga hali na hawula'i don akwai wasu garuruwa da har sun watsi ba su ba labarin su sai daga baya suka koma irin Galma, irin Sansama aiki, irin Takwanje da Gauji da Sabon Layi da Tunku da Kurigi Dogon Dawa duk magana ne ke maka babu sai da akai lokacin da babu kowa a ciki. Sannan sun yi barazanan watsa Mangwaro da Wamba da Bangi Allah bai ba su iko ba. In ka bugo yamma kamar ga lokacin zaman akwai Indagu, akwai Shadadi, akwai Farar Doka, akwai unguwar Malam Bako, duk waɗannan wuraren ba inda ba su watsa ba. Idan ka buga arewa da Marigal Local Government akwai Kakihun, akwai Kumbashi, Maburiya, Ragada, duka waɗannan wuraren ba inda ba su watsa ba. Gulbin Boka ma sun yi barazanan watsa ta Allah ya kariya aka ɗan yi haka na kwana biyu kuma aka sake komawa. Kawo yanzu dai gaskiya an samu sauki.
Gaba a cikin shirin akwai bayanan masana dokoki da kuma tsokaci kan irin rawar da 'yan ƙasa za su iya takawa domin kawo ƙarshen wannan matsala.
Duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da ƙafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka.
Masu ware yayin da wannan haƙƙi na samun tsaro ga rayuwar 'yan Najeriya ke ci gaba da samun koma baya, masana dokoki da shari'a a ƙasar na cewa
a kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 wanda aka yi wa gyara a chapter ta farko kuma a part na biyu ya yi magana akan policies ɗin da gwamnati ya kamata ta yi. Manufofi da tsare-tsaren gwamnati wanda a cikin wannan manufofin haƙƙin gwamnati ne ta yi dokokin da za su kare lafiya da dukiyar mutane. Haƙƙin gwamnati ne ta inganta tsaro, ta samar da tsaro yadda za a tsare tsaro shi kanshi da dukiyar mutane da rayukansu. Wanda idan ka kalli kuma chapter ita ma guda aka ware wanda take magana gaba ɗaya akan dukkanin haƙƙin 'yan ƙasa. So kamar yadda aka ce idan ka duba a shi wannan chapter 1 ɗin part 2 yana magana cewa kundin tsarin mulki ya kallafawa 'yan majalisu na sanatoci da wakilai House of Representatives su fito da dokokin nan. Duk sanda aka ce babu doka, babu tsaro, babu zaman lafiya, to ya kamata a ce an yi dokar da za ta inganta wannan shine haƙƙin ɗan ƙasa kan shuwagabanni. Kuma wannan haƙƙin abin da ya sa ka ji ana ce musu fundamental saboda an riga an tantance su, an zuba su a littafi, an kare su, an kiyaye su, shi yasa ake ce musu fundamental human rights. Haƙƙi ne wannan constitutional provision ne chapter guda aka ware. na wannan government policies din dole ɗan majalisa su fito su yi dokar da za ta kawo zaman lafiya ci gaban al'umma da inganta tsaro da tattalin arzikin jama'a.
Amina Umar Hussein kenan lawyer kare haƙƙin bani Adama a Najeriya. To sai dai a nasa tsokacin Alhaji Aminu Jahun guda cikin masu sharhi kan al'amar yau da kullum a Najeriya ya ce sai an hada karfi da karfe tsakanin 'yan kasa da gwamnati kafin a iya kawo ƙarshen wannan kalubale na tsaro a ƙasar.
Don ka ɗauka misali duka harkar nan arewa ke ta. To yanzu gwamnati ta zo ta ba minista, babban minista yana dan jigawa, karamin minista yana dan sama, kamar minista dan sanda da yi. Duk tsaron nan an tara shi a arewacin Najeriya. Amma ba za su samu nasara ba amma su haɗin kai da bayanai na sirri hada ƙarfi da ƙarfe da sarakuna da 'yan boko da duk wanda ya isa da sauran 'yan siyasa domin a sami a bada bayanai domin a sami yadda za a samu sauƙin tsaron nan a Najeriya. Gwamnati ta rungumi mutane da nemi bayanai kuma mutane su yadda su buɗe ƙirjinsu su bada bayanai yadda za a samu zaman lafiya. Soja kawai da ɗan sanda ba za ka iya kawowa zaman lafiya a Najeriya ba. Dole sai mutanen ƙasa sun bada bayanai na sirri domin a sami dama a samu tsaro a wannan ƙasa ta Najeriya. Kaga kamar misali da lokacin da aka rubuta mulkin ƙasar nan har yanzu zuwa lokacin mumuna samari mun san cewa sarakunan musulunci sarakunan gargajiya suna ta cewa domin idan ba ko kai ya zo gari za a tambaye shi mai unguwa zai tambaye shi da digaci idan san kira ne gidan sarki san kira za ka yi shi in sarkin askar ne gidan wanda bai za ka yi shi in almajiri ne tsangaya za ka yi shi kai in ma dan tasha ne tasha za ka yi shi wajen sarkin tasha saboda haka an san kowaye ya zo da sanin to yanzu an bar kowaye bris sarakuna
kamar so kake a dawo nan tsari
kwarai kuwa ai mutuka ba a dawo da bada bayanai da sanin bako ina ya zo ina yake ba za a taɓa samun zaman lafiya a Najeriya.
To Allah ya sa a dace masu saurare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Mustapha Nasiru Batsari da Isa Lawan Ikara Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta an so.
A kai da Ibrahim Kwari. Yanzu kuma sai
jama'a assalamu alaikum barkamu da kasancewa a cikin shirin labaran wasanni. Gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta wannan shekara ta kammala a kasar Ivory Coast inda mai masaukin bakin ce ta sami nasarar lashe gasar bayan ta doke Najeriya da ci 2-1 a wasan karshe da aka fafata jiya Lahadi a filin wasa na Alassane Ouattara dake birnin Abidjan. Kasar ta Ivory Coast ta soma gasar cikin tatata tare da shakkun samun tsallake matakin rukuni ta sami tsallakewa ne a matsayin ɗaya daga cikin mafifitan kasashen da suka zo na uku a matakin na rukuni inda har ta sami kaiwa wasan ƙarshe kuma ta sami nasarar ɗaga kofin gasar. Lamarin dai ya zuwa akasarin jama'a musamman 'yan Najeriya da mamaki kasancewar Najeriya ce duk duniya ta yi hasashen cewa za ta iya lashe gasar la'akari da yadda take samun ci gaba da ƙarfi tun daga somawar gasar har zuwa wasan kusa da ta ƙarshe. To sai dai reshe ya juye da mujiya a yayin da kasar ta Ivory Coast da Najeriya ta doke a matakin rukuni ta ramata kwarkwara. Shin ina ne ma Najeriya ta fuskanci matsala a wasan? Umar Faruk Bukuyum dan jarida ne mai fashin baki kan lamuran wasanni a Najeriya.
Wasan abinda yasa aka ci Najeriya yana da nasaba da irin kalan kwallon da Najeriya ta rika bugawa tun daga farkon wannan wasan gasan har zuwa yanzu, ma'ana bugun a tafi a dawo, ma'ana defense. So wannan tsaron gidan da Najeriya ta yi shi ya kawo mutane kasu kuma shi kan shi kocin Najeriya ya bada gudunmuwan ainihin kawo ma Najeriya matsala domin ya kamata ya canza yanayin buga kwallon shi lokacin ya ci kwallo ta daya ya kamata ya canza ya fito ayi kwallo kawai ba wai a tsaya baya ba.
Ibrahim Mudibu mai sharhi kan harkar kwallo a Ghana ya ce ko shakka babu tarihi ne maimaita kansa amma Najeriya sai ita ke kan gaba wajen yin nasara.
Fadivar sun zo da sa'a ne in ka duba wanda ya qualify da 3 points cikin ball duka misali Argentina sun yi irin haka nan Portugal su ma sun yi haka nan.
To sakamakon wasan na jiya dai ya so saran jama'a da dama musamman 'yan Najeriya
saboda irin yadda ya kamata a ce mun yi ba mu yi ba saboda matsalolin da aka gare mu ya kamata a ce mun kama jikin mu a wannan kwallo bisa ga yadda mun kai can baya amma mun zo kuma final mun to mun dore mun yi abin kunya duniya duk tana kallon mu kuma muna ganin mu ne gaba.
Sunana Bashir Umar nake ji. To gaskiya ni a matsayin Najeriya ban ji dadi ba ko kadan wallahi ban ji dadi ba saboda 'yan kwallo na ba su ma yi kwallo da za su ci wannan kwallon ba don Cote d'Ivoire sun hito da niyyar kwallo 'yan Najeriya ne ba su hito da niyyar kwallo. ba. Duk da coach din shi ma ya samu matsala wurin line up. Akwai wanda bai kamata ya sa ba don irin Chief Kwenzi bai kamata ga Simon Lahia lo ya kamata ya sa shi ko barin wajen nan.
Tunana Saidu Muhammad. Gaskiya sun yi kokari can baya amma jiya gaskiya duniya tana kallon su ba sai wani abin azo a gani ba ga wannan wasan.
A makwabciyar Najeriya kuma wato jamhuriyar Niger da alama tsamin dangantakar diplomasiya tsakanin mahukuntan kasashen biyu. Bai shafi dangantakar jama'ar kasashen ba domin kuwa kasarin yan Nijar din sun shiga alhini kan sakamakon wasan ga Najeriya.
Sunana Abubakar Bawa, ni gaskiya raina ya bace saboda the effect inda Najeriya ta doka wallahi ba laihin kwamar da laihin coach insu ne shajima biyu yayi wanda ba ta yi ba ka gane ya bata kalasu ba duka wanga balo ya kamata Najeriya ta ci shi ne suna da yan kwallo bai ma kamata ya sa su bane ya aje yan kwallon da suna taka rawa yau Najeriya in ta samu mu ma mun samu Najeriya da Niger duk guda ne in an ce Najeriya an ce Niger in an ce Niger an ce Najeriya gaskiya mu bakanin gari yayi shiru ne wallahi raina bace yake
to gaskiya dai ba mu ji dadi ba dan dai mun saran Najeriya nan da gaskiya bakin ciki ne kwarai ma matuka dai saboda mu da Najeriya duk guda mun samu kwani gare su da ke kusa gare mu makwabta kwarai kwarai ma
To ana Amurka kuma a jiya ne aka fafata wasan karshe ta gasar kwallon zare Karuga wato Super Bowl ta wannan shekara wasan da tafi kowace daraja a kasar Amurka. Sarfilo Hashim Gumel ya bibiyi yadda karawar ta kasance.
A wannan shekara an kara tsakanin Kansas Chiefs da kuma 49ers wato San Francisco. Ita dai wasan da aka yi yanzu haka 49ers sune suka lashe wannan kofi na Super Bowl na 54.
Menene tasirin wannan wasa ga Amurkawa?
Wannan wasa yana da matukar tasiri kamar yadda kaga ana wato World Cup wato kwallon duniya wato kwallon kafa ita kuma wannan zare Karuga ta fi mamaye Amurka babu wasa da suka fi kallo suka fi jin dadi suka fi hada kansu akan irin wannan wasa su kaga yana da matukar tasiri ga Amurkawa
to masu saurare karshen labaran wasannin kenan Murtala Faruk sanin nan yake fatan mu kasance lafiya
a gaida na sanyin nan to masu sauraro kafin mu sallama da ku ga Mahmud ya sake dawowa da labarai a takaice
to Isra'ila ta ce ta yi nasarar kubutar da wasu ƴan kasar ta biyu a yau Litinin a yankin Rafa sai dai hare-haren da aka kai yayin ceto mutanen sun halaka Falastinawa 67 a yankin wanda ke kudancin Gaza inda kusan fararen hula miliyan 1 ke da mafaka daga hararen Isra'ila da aka kwashe watanni 4 ana kaiwa a yankin. Dakarun Isra'ila sun ce da haɗin gwiwar kamfanin samar da tsaro a ƙasar da wani rukunin 'yan sanda na musamman suka yi nasarar kubutar da Fernando Simon Maman mai shekaru 60 da Luis Haye mai shekaru 70 waɗanda 'yan Isra'ila ne amma 'yan asalin ƙasar Argentina. Ma'aikatar tsaron Amurka ta soke ziyarar da aka tsara sakataren tsaron ƙasar zai kai Brussels don tattaunawa kan Ukraine da sauran ƙasashen tsaro na NATO. Matakin na zuwa ne kwana guda bayan da aka sake kwantar da Lloyd Austin a asibiti kan wani aiki da aka masa da ya shafi kansar mafitsara. Wani jami'in tsaron Amurka ya faɗa wa muryar Amurka cewa an mayar da taron wanda za a yi ranar Laraba zuwa kafar yanar gizo. Maimakon yadda aka tsara za a yi a ta gaba da gaba wato a baya. Babu dai wasu bayanai da suka nuna ko Austin zai shiga taron ko kuma yadda ma'aikatar tsaron za ta tafiyar da wani taron ministocin kasashen kungiyar tsaro ta NATO da za a yi ranar Alhamis. Dakarun Ukraine sun ce a yau Litinin Rasha ta kai wani hari cikin dare da jirage mara matuka 17 haɗe da wasu makamai masu linzami. Dakarun saman Ukraine sun ce sun harbo 14 daga cikin jiragen mara matuka kirar Iran da kuma wani makami mai linzami guda ɗaya. Harare na Rasha sun faɗa wasu yankunan Ukraine ciki har da na Zaporizhia. A yan watannin baya-bayan nan Rasha da Ukraine sun ƙara zafafa hare-haren da suke kai wa juna inda sukan kaikaici muhimman wurare a yankunan junansu. Wani ɗalibi da bai kammala karatun sakandare ba a Malawi ya kirkiri wata na'ura da ke samarwa da unguwarsu wutar lantarki ta hanyar amfani da iska maimakon man fetur. Ernest Andrew ya ce ya kirkiri wannan fasaha ce da zaman rage yawan kudaden da mutanen unguwar suke kashewa wajen sayan batiran torchlight. Andrew mai shekaru 18 wanda bai kammala karatun sakandare ba ya fice daga makaranta ya ce generator nasa na iya bada wuta mai karfin maki 1000.
To masu sauraro da haka ne kuma zamu karkare shirin namu na dare kuma na karshe a yinin yau Litinin. Sai a tara da mu zuwa gobe da safe idan Allah ya raya mu domin sauraron wasu abokan aikin mu a shirin mu na safe. yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Fiona Wamai Nandudu da ta shirya kuma ta bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yanzu Carl Sterling, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya, ma'assalam.